الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، الذي علم ما تحمل كل أنثى وما تجيب الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار. والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى يوم الجزاء، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يومنا تقوس وتم جماد الثاني هو جماد الآخر هجرًا من ذن الله صلى الله عليه وآله وسلم دبو إلى تريه أود أربعين دقيا والنشير إلى بيو قوتم بيو شكرة دبو بيو دعشرين ديلي wannan masallaci na matasa inda muke gabatar da darasi cikin littafin Riyadus Salihin na al-Imam An-Nawawi, Allah ya ji kansa, Allah ya masa rahama. Yan uwa sun sani cewa mun yanke karatu cikin mu saboda wasu dalilai. Na yi tafiya, na shiga Togo, na yi kwana bakwai, na shiga Ghana ne wajen kwana goma. Wannan shine dalilin da yasa karatu ya tsaya, za mu ci gaba. Kamar yadda mutane suka sani suke bibiyar karatu cikin mu, duk sanda muka yanke karatu in za mu ci gaba, idan akwai wani abu da yake faruwa daidai da lokacin, to mukan tattauna matsalan kafin mu koma mu ci gaba da abin da muke karantawa na littafi. Ran da na shigo Najeriya, ranar na samu ana tattauna matsalar hukuncin da kotu ta yi a kan wata baiwar Allah da ake kiranta Maryam Sanda, wacce ta kashe mijinta shekara biyu da suka wuce. Ta sai ya zamanto a Najeriya, idan matsala ta taso irin wannan, da wanda ya isa yi magana, da wanda bai isa yi magana ba, kowa ma sai ya magana a kanta. Shi ya sa al-Imam al-Ghazali yake cewa law sakata man la ya'rif la zal al-kilam, inda duk wanda bai sani ba in matsala ta taso zai ja bakinsa ya shiru, to da sabani ya gushe cikin mutane. Da haka sai mutane duk da haka ba su gamsu ba, suke so su ji matsayin addinin musulunci idan irin waɗannan matsalolin suka faru, tare da kuma tarin cirin dalilai. Da haka wannan matsalar ita ce matsalar da za mu tattauna a yau. Duk abin da ya shafi karewa mutane abubuwa guda shida: zaman lafiya, samun aminci da kwanciyar hankali, to abu ne da Allah subhanahu wa ta'ala ya dora shi akan wasu kuma zai tambaye su. Mala asafi shadid, yanzu idan kana yawo kasashen Afirka, tare da ana cewa Najeriya ita ce uwarsu gabaki daya, da kuma ita ce uwar da ta fi kowace uwa matsala a cikinsu. Domin yanzu da ka bar Najeriya, yanzu a duk kasashen da ke kewaye da ita na Afirka, ba su ɗauka cewa ɗan adam yana iya rayuwa babu wutar lantarki ba. Da haka duk sun wuce wannan matashi. Kana iya barin gari daga jiha zuwa jiha, ba ka tunanin wani abu zai iya faruwa da kai na matsala. Amma mu yanzu sai a wata shida ko wutan ma babu. A cikin awa 24 yanzu da ƙyar ake samun wuta ta awa 4 sai Najeriya. Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye. Na sha yin magana na ce duk wanda ka ga mutane suna girmama shi, ɗayan uku Allah ya yi masa, ko dai Allah ya ba shi karatu, ko ya ba shi kuɗi, ko ya ba shi ilimi. Da wanda aka ba shi kuɗi, da wanda aka ba shi ilimi, da wanda aka ba shi mulki, dukkansu jarrabawa ce daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Mun yi magana a kan Annabi Sulaiman a nan, lokacin da Allah maɗaukakin sarki ya gama magana cewa ma khalaqna as-samaa'a wal-ardha wa ma bainahuma baatila dhalika dhannu alladhina kafaru fa waylun lilladhina kafaru minan naar أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار سيأتي كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب سيأتي وهبنا لداود سليمان sai ce ni'mal abdu innahu awwa iz urida alayhi bil ashi safinatil jiyan fa qala inni ahabbtu hubbal khair an dhikri rabbi hatta tawarat bil hijab urduha alayya fatafika mas'an bis suqi wal a'naq Allah sai ce wal qad fatanna sulaymana mun jarraba annabi sulaymana wa alqayna ala kursiyyihi jasadan thumma ala da haka matsalar mulki saboda tana da wahala shi yasa kafin ya neme Allah ya yi masa wani abu wanda ba zai ma wani ba sai da yace qala rabbi tarbi Allah ka gafarta mu sannan yace wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab to da in Allah ya baka mulki in ka gama aka je lahira baka hadu da gafaran Allah ba to akwai matsala shi yasa kafin ya neme Allah ya bashi mulkin sai da ya fara roƙon Allah madaukakin sarki ya gafarta masa tukunna sai yasa yace qala rabbi ghfirli wa hab li mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di to yana da kyau mutane su fahimta wannan tsarin da aka je aka yi tun rikicin nan shekara biyu aka je aka zartar mata da hukunci karfa ku tana kumanta fa ba fa tsarin Allah bane ya je zartar mata da hukunci da tsarin Allah ne ma ya kashe ta cewa za a yi bata kasu ba bal ma hasali a kotunan shari'ar musulunci ba su da ikon zartar da irin wannan hukuncin ba su da shi saboda haka karkaje ka dauki wannan abin karatiya musulunci ko da sun yi shari'a ne da musulunci su ba musulunci suke ba ba kuma sai addini suke yi ba kuma ba addini yasa su yin haka ba sannan za mu ja hankali da nasiha musamman ga waɗanda suke iyaye ne da waɗanda suke zuwa neman aure duk mutumin da ya kalli walimar da ake wajen ɗaurin auren walima ake cewa ko reception ne dina ko to in ka kalli ita kanta amaryar da ƙawayen amaryar da uwar amaryar ma yadda aka haɗu aka yi cashiya ka san cewa uwa ta kirki a zo auren yadda ta haɗu ta ɗibi irin wannan rawa to in ka aure ta wata matsala ta biyu ba in akwai gaba da kisa dama akwai wa za a iya ma haka dan bahaushe dama ya ce kowa ya sai rariya ya san sai ta zubar da ruwa Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko annabawa ne dan a tsarewa mutane abubuwa kamar haka na farko akwai hifziddini tsare addinin kanshi da aka jihadi da kuwa ga Allah ya shar'anta ya ce a yi shi saboda manufar yin jihadi a duniya akwai waɗanda su za su miƙe za su ce ba za ku yi addini ba ba za ku bauta ma Allah ba to in ta kai matakin da dole sai an ba da rai don addinin Allah ya tsayu to dole sai an yi haka da haka yana daga cikin sharaɗin da ya sa Allah ya ce zai ba musulmi shugabanci a kan wannan wancan su tsarewa mutane addini ya ce allazina in makkannahum fil ardi wanda in muka ba su dama ta shugabanci a bayan ƙasa aqamus salata wa atawuz zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahaw anil munkar wa lillahi aqibatul umur to sai ka dauki mafi yawancin shugabannin mu yanzu ka kalle su ka gani me ya alaka su da addini da tsara mutuncin addinin da masu addini in sun samu dama wannan shine abu na farko da ya kamata ka fara aunawa wanda muna samu wasu daga cikin shugabannin mu suna iya fitowa su yi jara'a su faɗa duk duniya tana jin su cewa su ba ruwansu da addini kuma ba harkar addini suke ba to wannan shine dalilin da yasa Allah madaukakin sarki ya aiko da addini dan a tsarewa mutane shi kanshi addini shi yasa da aka ga a ka'ida idan akwai gwamnatin da ta damu da addini duk wata aqida fasida wacce ta sabawa Qur'ani da sunnar Annabi Muhammad akan fahimtar mutanen kirki to bai kamata a bar ta ci gaba da yawo yadda ya kamata ba dole sai an sa mata wani dabaibayi da za a takure ta a hana ta yawo amma a tsarin Najeriya secular ce sun ce babu ruwansu da addini dan haka yanzu idan wannan aifa din na dauko nace ita ce Allah ita zan bauta to a kullun tsarin mulkin kasar nan dole a bata kariya kada wani ya taba ta shine to da sai kake ganin kwashe-kwashe kullun ana shigowa da shi abu na biyu da yasa Allah ya aiko annabawa da addini dan a tsarewa mutane hifzul aqal ni'ima ta farko da Allah ya yi wa dan adam bayan yayi shi mutum sannan yayi ka musulmi ni'ima ta uku ita ce hankali dan haka zaka ga ayoyi a Qur'ani sun kusan kai guda 100 idan Allah ya yi magana zai ce inna fi zalika laayatin liulil nuha waliyatadhakkara ulul albab haka Allah zai ce la'allakum taqilu dan ku yi hankali dan ku yi tunani to ba yadda za a yi tunani kuma idan babu hankali dan haka sai musulunci da ya tashi dan a tsare hankalin mutane sai ya haramta kayan maye ba a taba samu annabi ya tsine ma abu guda 10 a jira ba yace Allah ya tsine wa mai tatsuwan albarka da teburin da aka dora da dan da kwanda ya dauko da wanda ya ji siyowa da wanda ya shafe kayan maye kuma ka kalli yadda yanzu rayukan ƴaƴan al'umma aka lalata shi wajen shigo da kayan maye su dauka su sha shi yasa Allah ba zalimi bane ba za ka kashe rayuwar dan wani ba dan dan kai rayuwa kuma kai Allah ya bashi rayuwa wallahi bai yi ba kuma galibin wa'innan mutanen mafi yawancinsu matsalar da suke fama da su kenan illa man rahima rabbu saboda haka wallahi duk wanda yake da ayya 4-5 ya lalata rayuwar mutane ƴaƴan su kaje ka bincika ni na faɗa maka sai ka samu yadda ya kashe rayuwar ƴaƴan wasu Allah ya kashe rayuwar ƴaƴan shi fiye da yadda ya kashe na wasu wannan matsalar akwai ta da haka sai ya zamanto shari'ar musulunci ta lura da hankalin dan adam ta mutunta shi sana abu na uku dan a tsarewa mutane na saba lokacin da musulunci ya haramta zina yace kusa da ita ma kada a yi wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila sai kuma ya haramta aure yace a yi shi yasa zaka ga duk wanda mamarsa ta kawo shi duniya ta hanyar aure to ta gama rufa mai asiri ta gama tsara mutuncin shi kai da kake da uwa kana sanin in ka ce ina babanka ta nuna ba za ka iya sanin jarrabawa ba ne sai yaron da ya taso ya girma babu uba in ya tambaye mamashi ba ta iya nuna masa babansa da dangin babansa shi ya san jarrabawar da ake samun kai idan yaro ya taso babu uba to don gudun wannan musulunci ta hanyar aure ne kaɗai ake iya sanin da wane da wane uwarsu ɗaya ubansu ɗaya da wane ubansu ɗaya da wane uwa ɗaya suka haɗa in ba aure aka balle kofar zina to nasaba lalacewa za ta yi da haka musulunci sai ya haramta ta ga baki ɗaya sannan abu na huɗu da musulunci ya yi shi ne akwai hifzul id tsare mutuncin mutane da haka sai ya zamanto inna shari'atul islamiyya kallafat kullum wato wasa'ili himayatul id ko himayatul id ta kallafa ma wato ta kallafa wa kowace irin hanya kiyaye mutuncin mutane fanahatul muslim ta hana musulmi an ya takallama fi haqqi akhihi bi ayyi shay'in yu'zihi duk wani abu da za ka yi magana akan dan uwanka musulmi ka cutar da shi sai da shari'ar musulunci ta hana da haka karkashin wannan aujabal haddal qazfi 80 jaldatan ala man yaqrifu ta wajabta haddin qazfi da za ka zo dan tsara mutuncin mutane ka ga wani yayi zina kiri da muzu ka gani amma an tafi kotu idan alkali ya nemi shaida hudu babu kwantar da kai zai yi ma bulala 80 dan gobe ka kama bakin ka dan kare mutuncin mutane ta zo sai wannan yau ka kalli wannan social media din kwanan nan na Gamal Ahmad Tijjani su yana ta fada daga Bauchi abinda wasu ƴan uwa suka mai aka zo ana cewa ana yada cewa wai ba shi da lafiya ya yana Ingila ya tafi jinya yayi kusan mutuwa yayi waye to da ta sai zaman tu da abinda mutane suke yadawa da wanda suke rubutawa na mutuncin ƴan uwansu musulmi a harkar social media yadda ka san wallahi idan an tafi lahira Allah ba zai tambaye su akan shi ba to da ka ya kamata in kana social media WhatsApp kake yi Instagram kake yi kowace tsiya kake yi duk abin da ka gani an rubuta yana da alaka da wani da mutuncin wani to kafin ka yada ka zama kana da tabbacin tabbatsan da Allah ma in ka tsaya gaban shi ya tambaye ka me yasa kai ka faɗa mai ga dalilinka in ba haka ba kakkaje ka shiga da haka za ku ga Allah madaukakin sarki yace wallazina yadmunul muhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati shuhada sai yace fajliduhum 80 jalda wanda za su zo su kalli mata kamun mu inda Allah sai musu kadafi idan ba su zo da shaida guda hudu ba Allah yace ai musu bulala 40 da haka sai ya zamantu wa harramat shari'a al-ghiba daga nan shari'ar musulunci ta hana ghiba dan tsara mutuncin dan uwanka musulmi da haka Allah sai yace wala yaghtab ba'dukum ba'da kar sashin ku ya dinga shafin ghiba da haka ta yi hani akan lamzu da kuma at-tanabuz bil alqab mutun ya zo wucewa ko da dan uwanka ka tabo shi da kafa tunda ka san akwai wanda matsiyata saboda tsabar kwarewa wajen lamzu wallahi in kana zuwa kafa kawai zai kada in yi haka ragowar za su gane cewa ga wannan nan zuwa to shi yasa ko ga akan wannan kadai fa sai da Allah yake wailul likulli humazatin lumaza mutun ya zo wucewa dan tsara mutuncin dan uwanka musulmi sai da Allah ya hana wannan ya hana yace kada a yi haka jifan juna da miyagun sunaye Allah ya hana da laqabba yace wala tanabazu bil alqabi sai yace bi islamul fusuqu ba'da al-iman kada ku dinga jifan junan ku da laqabba mara kyau sanan da sunan da yake bashi da kyau a addinin musulunci dan haka ta hana tsinuwa da zagi da duk wani abu da yake yana iya cutar da mu'minin dan uwanka Allah ta'ala yace wallazina yu'dhuna al-mu'minina wal-mu'minati bighayri maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina wanda suke cutar da mu'mine maza da mu'mine mata ba tare da abinda suke fada akan su sun aikata shi ba Allah yace to sun dauki zunubi mai girma abu na biyar da shari'ar musulunci ta yi shine tsarewa mutane dukiyarsu shine hifzul mal tsarewa mutane dukiyarsu da haka zamu ga Allah ta'ala yace ya ayyuhal ladina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradun minkum kada ku ci dukiyar dake tsakaninku ta hanyar banna sai dai ta hanyar kasuwanci da yarjejeniya da shadadi da ka'ida shi yasa za ku ga riba ai matsala ce ta kuɗi amma yana daga cikin dalilin da yasa akan ta sai da Allah ya ilani yace fa in lam taf'alu fa adanu bi harbin min Allah wa rasuli dan adam duk kimar da Allah subhanahu wa ta'ala yayi masa da yace walaqad karramna bani adama tare da takriman nan inda za wani zai ajiye kayansa yanzu ka zo ka ɗauka ba tare da bin ƙa'ida ba ta hanyar sata to dan a tsare dukiyar mutane ka a cike ta hanyar banna aka ce a kama hannun a datsi dan tsare kuɗin mutane musulunci ya lura da wannan ya kula da wannan ya ba wannan tsare ya ba kuma wannan ainihin wato ƙa'ida da haka za ka ga duk gwamnatin da ta san abin da take yi to dole ne sai ta kulawa mutane da waɗannan abubuwan da na faɗa ta tsare musu addininsu mutuncinsu ta tsare musu hankalinsu ta tsare kaza ta tsare kaza ta tsare kaza nasu abu na shida wanda yake da muhimmanci wanda a kansa nake so in yi magana shine hifzun nafsi da haka a ƙarƙashin wancan ne ko ga Allah ya kawo haddin sata yace wasariqu والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكانا من الله داكا أبا نشدع شيني هفز النفس تري لي فوجن ونن هفز النفس دقا تري ومتاني الدين شيني نفركو أبا نبي سيرانس نوكو شيني دوتي يس فانا ينزو دكا وإنن قداؤكم أنا جيريا أنا وصادشي درايكم متاني الديني sai a hankali ran mutane sai a hankali dukiyar mutane sai a hankali Allah ya faɗa kan maganan malaman Yahuda ya ce ya ayyuhal ladina amanu inna katiran min al-ahbari war-ruhban la ya'kuluna amwal an-nas bil batil suna cin dukiyar mutane ta hanyar banna yanzu kafin in dawo nan nake jin an ce wayanda suka sauka a jirgin ƙasa hanyar da ake bi daga nan a fita ta mando kinna ba sun je sun tare sun ɗibi mutane to yanzu ma akwai wata jita-jita mu san dai gaskiya abun ba kada mu faɗa ne mutane su firgice tunda kaga an fara tara hanya can kusa da gurin a ɗibi mutane ta wannan make gurin wata rana sai dai Allah ya kiyaye ka eh kawai kasar nan ta zama yanzu wal ma'sumu man asamahu Allah sanan dai kawai Allah ya riga ya tsare ka ka fita zaka fita sai azkar ka dogara ga Allah shike da haka Allah ta'ala madaukakin sarki yake cewa wala taqtulu anfusakum inna Allah kana bikum rahima kakku kashe kanku Allah yana tausayin ku malamai sun yi magana guda biyu na farko kai karka je ka kashe wani dan in baka kashe wani ba za a zo a kashe ka ba dan haka in ka je ka kashe wani kaman ka kashe kanka ne dan haka Allah sai ya ce wala taqtulu anfusakum inna Allah kana bikum rahima sannan kai akan kinkanka kakka je ka ja ma kanka abinda zai ja maka matsalar mutuwa da haka yayi ga zaman to za mu ga cewa Allah ta'ala ya amfani da lafazin kisa da ma'ana guda biyar a Qur'ani Allah madaukakin sarki ya amfani da lafazin al-qatl da ma'anan al-la'nu Allah ya ce qutila al-karrasu kaga nan ba an kashe makaryata ba an tsinewa mai kamar yadda Allah ya ce qutila al-insanu ma akfara kamar yadda ya faɗa ya ce qutila ashabul ukhdud sannan kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ce fa qutila kaifa qaddar thumma qutila kaifa qaddar nan dukka da ma'anarsa inuwa ne sannan ana fadan al-qatl a Qur'ani da ma'anan at-ta'zib azatarwa Allah da ya zo maganar munafikai ya ce la illam yantahi al-munafiquna والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا سيتي ملؤونين أينما تقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا لك قتلوا تقتيلا أنا وجن أذبوا تعذيبا وعذب تدسوا عذب تروى سنة القرآن يكلم إطلاق كلمة القتل لما أنا أذبه هو الدفن بالنواء للحي والنك دعي da haka abinda kaga Allah yana magana da larabawa akan wannan yake magana yana ce musu wala taqtulu auladakum khashyata imlaqin nahnu narzuquhum wa iyyakum inna qatlahum kana khita'an kabira saboda binne yaran suke zuwa su je su sannan alqur'ani yana fadan alqatlu da ma'anan alqisasu in ka kashe wani kai ma a kamo ka a kashe shi yasa yake wa man qutila mazluman faqad ja'alna li walihi sultanan wala yusrif fil qatl shine kada ya wuce gona da iri wajen isasi innahu kana mansura sannan qur'ani yakan yi itlaqin kalimar al-qatl da ma'anan azzabahu Allah ta'ala ya faɗi cewa wa idh anjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adhabi sayta yuqatiluna abna'akum wa yasta'u nisa'akum da haka yuqatiluna abna'akum dinnan Allah ya faɗe shi a wani wajen yace yuzabbihuna abna'akum da haka sai ya zama tuwayin itlaqin kalimar al-qatl da ma'anan ainihin wato azzabahu wannan shine abinda Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin al-Qur'ani yaushe aka fara samun kisa a doran ƙasa ga baki daya wanda ya fara Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin suratul ma'ida Allah ya faɗa da ya kawo labarin ƴaƴan annabi Adam guda biyu ya ce watlu alaihim naba abnai Adam bil haqq ka ba su labarin ƴaƴan annabi Adamu da gaskiya idh qarraba qurbanan fatuqbila min ahadima lokacin da suka gabatar da aikin kusanci ga Allah sai aka karbi na daya walam yutaqabbal min al-akhar ba aka karbi na dayan ba qala sai dayan yace la aqtulannaka wallahi sai na kashe ka yace dan me zaka kashe ni ni da ne Allah ya karba qala inna ma yataqabbalu Allah ni da nakanai Allah ya karba Allah yana karban aikin waɗanda suke din tsoron sa ne la in basatta ilayya yadaka litaqtulani idan ka dauki hannunka ka sa dan ka kashe ni ma ana bi basu yadi ya ilayka li aqtulaka ni bazan iya daukar hannuna ba dan in kashe ka saboda me inni akhafu Allah rabbul alamin saboda ina jin tsoron Allah ubangijin talati inni uridu an tabu bi ismi wa ismika fatakuna min ashabillah saboda ina nufin ne kai in ka aiwatar da kisan idan an je lahira a hada maka zunubin kisan da kai nawa da dama naka laifin da ka saba ma Allah kafin wannan lokacin sai a tattara sai ka tafi wuta sai yace wazalika jazaa'u zalimin to wannan shine dama sakamakon azzalimi to daga nan shi dayan فطوعت له نفسه قتل اخيه رنسا تقواتا مسا cewa ya kamata ya kashe dan uwansa fa qatalahu kuma sai ya kashe shi da haka da ya kashe shi fa asbaha min al-nadimin sai da na sani ya biyo baya sai da na sani ya biyo ba to babban abin da yake da ban mamaki sai da ya zamanto wasu da yawa da matsalan nan ta faru ba ma rigimar da za ta faru a lahira suke kallo ba a so da ku kaddara ko ba kotu ba ai komai ba akwai abin da zai biyo baya a lahira kuma kamar yadda bayani zai zo yanzu da haka wannan kisan da aka fara yi a doron kasa kafin lokacin ba wanda ya taba mutuwa ba amma sanya ake binne mutum ba da haka malamai suka ce laifuffuka wanda aka fara wa Allah subhanahu wa ta'ala a farko ga baki daya shine at-takabbur shi aka fara saba ma Allah da shi kaf wanda shedan yi qala ya iblis ma manaka an tasjuda lima khalaqta bi yadi astakbarta an kuntu min al-ali yace qala ana khairun minhu yafi laifi na biyu da aka fara saba ma Allah da shi shine al-hirsu kwadi da haka annabi adam da ya ci ta ciya ya sako daga aljanna me yasa ya ci ta alhirsu ne sannan laifi na uku da aka fara saba ma Allah da shi a doren kasa shine alhasadu hasada yasa malami in ilimin sa bai da amfani sai daga cikin abubuwan da yake koya masa akwai wa'annan uku alkibru alhirsu sannan me alhasadu sannan na hudu sai ya koya masa alkazibi sai ka same shi makarici da haka Allah sai yace fa ba'athallahu guraban sai Allah ya aiko hankaka yabhatu fil ardi yana tono a bayan kasa liyuriyahu kayfa yuwari sawata akhi dan ya nuna masa yadda zai rufe tsirecin dan uwansa da haka sai ya zamanto a wannan lokacin Allah madaukakin sarki yake cewa qala sai yace ya wailata ya wailata a'ajastu an akuna mithla hadhal ghurab da haka a karkashin wannan in ka tafi tafsiri za ka ta ganin isra'iliya sai sa kaga ko sunan ma ban kira ba duk da wannan hadisi ya inganta amma za ka samu isra'iliya da yawa ta tsinoyi da malaman tafsiri ke kawo a karkashin wannan ayar idan an zo tafsiri wasu su ce maka an yi kaza wasu su ce maka an yi kaza an yi kaza an yi kaza da haka a wannan lokacin ne yake cewa yanzu na kasa yadda zan yi rufe zancin dan uwana kamar yadda wannan hankakan yi fa asbaha min an-nadimi sai waye gari ya zaman to yana daga cikin masu nadama to daga nan ne sai Allah yake min ajli zalika katabna ala bani isra'ila saboda haka ne muka wajabtawa bani isra'ila cewa annahu man qatala nafsan bighairi nafsin duk wanda ya kama wani ya kashe ba tare da ya kashe wani ba فكأنما قتل او فساد في الارض كوي بناء دورن قسا فكأنما قتل الناس جميعا كمن يكشي متاني ني gabaki da mutun daya ka kama shi ka kashi bai cancin ciki sa ba wallahi dai yake ka kama mutane da yawa ka kashi a wajen Allah sannan haka Allah yake wa man ahayaha fakannama ahya an-nasa jami'a idan kuma kai kokarin wani ya rayu to kaman ka rayar da mutane ne gabaki da Allah ya ce walaqad ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati thumma inna katiran minhum ba'da dhalika fil ardi lamusrifun bayan manzanni sun zo musu da hujja daga wajen Allah bayan haka kuma aka samu masu banna a cikin su da haka zamu ga cewa dalilin da yasa ayar da ta biyo baya yace inna ma jazaa'u alladhina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada wasu mutane ne suka ji wanda annabi Muhammad ya sa wani mutum ya kula da raƙuman sadaka suka zo suka yi amfani da nonon bayan sun tatsa sun sha sun yi kaza sun yi kaza suka kashe mutumin sannan suka kore dabbobin suka tafi da su akan wannan ne Allah ya faɗa cewa waɗannan mutanen aikin da suka yi yuharibuna Allah wa rasuluhu yaƙar Allah da annabi suke yi wa yas'auna fil ardi fasadan suna banna a doren ƙasa don haka Allah ya ce an yi qattalu او يسلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض da haka malami suka ce au dinnan yana da alaka da shi alƙali an ba shi dama ya duba ya ga wani hukunci ne ya dace da kuma girman laifin da mutum yayi ya zartan masa da shi wannan shine abinda Allah madaukakin sarki ya faɗa. To wancan da ya kisa na farko kamar yadda annabi ya tabbatar ya sannanta shi yanzu ko kalisa ba ko a wannan gwamnatin mutun nawa suka mutu. To ba fa wanda suka mutu a wannan gwamnatin ba kadai a Najeriya, duk wani mutum da ya kisa ta hanyar da bai dace ba ila yawmal kiyamati shi wancan na farkon fa yana da sakamako ba. Saboda ya sunnanta abuwa mara kyau, ya sunnanta abu mara kyau. Sannan cikin abinda idan lokaci ya bani in ban manta ba zan yi magana a kan shi, na dawo ba lokaci da yake akwai karatu da muke yi jiya in mun zauna tun karfe 9 na safe sai 9 da dare muke tashi. To yana ta tunanin yadda za a yi, sai wani ya turo mu link ya ce malam na san ba lokaci amma da Allah ina so wannan fim ɗin ka zauna da Allah ka samu lokaci ka kalle shi. To da abin da za ka gani da idanka yakan sha bamban da abin da labari za a baka. Kuma na fi yarda duk mutumin da kake so kai masa adalci to ka saurare shi kai da kanka ba labari wani ya baka ba. Domin wajen labari ana iya samun ƙari ko rage. Ta ko wani fim da na kalla sunan fim ɗin wai gudun mutuwa. Shi wannan fim ɗin gudun mutuwa za ka ga daga ƙarshe kulasar abin da suke koyawa a ciki shine kawai duk wata mata da mijinta yake neman mata to ga hanyar da za ta yi ta magance shi. An fahimta? Shine ta dinga masa barazana ta kisa ba don Allah ba su yare na. Kulasatul abin da na gani ke shi yasa ina so zan samu lokaci. Ka ga da tun suna cewa faɗakaswa suke yi ko? To yanzu Allah ya matsi bakin wasu daga cikinsu sun ce ba faɗakaswa suke ba business ne. Maganan harkan fim ba wani maganan faɗakarwa a cikinta, kuɗi ake wa, kuɗi ake nema. To tunda sun faɗi haka su ma muna nan zuwa kansu, za mu zo kansu. An fahimta? To kuma tasirin da waɗannan fina-finan suke yi wajen koyar da abin da yake marasa kyau ne. Ni da abin da na riga na fahimta kenan khulasatul bahar a fim ɗin shine duk wata mata da mijinta ta fahimci yana da alaka da wasu mata a waje to kawai ta ɗauki matakin yi masa barazanar kisa ba don Allah ba zai bari. Iya abin da na fahimci fim ɗin yana karantarwa kenan. To kuma waɗannan wai faɗakarwa suke yi, tunatarwa suke yi. Yana cikin wasiya guda goma da Allah subhanahu wa ta'ala ya ajiri. Ta farko ya rufe ta yake cewa la'allakum taqilun, ta biyu yace la'allakum tadhakkarun, ta biyu yace la'allakum tattaqun. Allah ya faɗa mana yace qul ta'alu, ka ce ku zo. Aslu ma harrama rabbukum alaykum, in karanta muku abinda Allah ya haramta a kanku. Na farko Allah ta shiriku bihi shay'an, kada ku shirka da Allah. Sannan wa bil walidaini ihsana, iyaye uwa da uba a kyautata musu. Sannan wala taqtulu awladakum min imlaqin, nahnu narzuqukum wa iyyahum, kada ku kashi ƴaƴanku don tsoron talauci. Da haka in ka hada suratul isra'i da wannan da Allah ya hana yace kada a kashi ƴaƴan, talaucin da yace alwaqi wanda ya auku yanzu da almutawaqqi wanda kake jin tsoron zai iya aukuwa nan gaba, duka Allah ya hana yace kada ka kashi ɗanka saboda shi. Shi yasa yace nahnu narzuqukum wa iyyahum, atan yace nahnu narzuqukum wa iyyakum. Sannan yace wala taqrabul fawahisha ma zahara minha wa ma batana. Sannan yace wala taqtulun nafsa allati harrama Allah illa bil haqq, kada ku kashe duk wata rai da Allah ya haramta yace kada a kashe ta. Zalikum wasaqukum bihi la'allakum taqilun, wannan wasiya ce da Allah subhanahu wa ta'ala yake muku dan ku zamanto masu hankali. Sannan Allah ta'ala ya ƙara faɗa mana cewa wala taqtulun nafsa allati harrama Allah illa bil haqqi wa man qutila mazluman faqad ja'alna li walihi sultanan fala yusrif fil qatl innahu kana mansura. Sannan yana cikin sifa na bayan Allah da ya faɗa a suratul furqan yace wallazina la ya'duna ma Allah ilahan akhara. Kaga dan ka gane abin yana da hatsari. Allah yana faɗar shirka a nan abin da ya biyo ba sai yace wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah, ba ka kashe ran da Allah ya haramta yace kada ainihin wato a kashe ta. sannan yana daga cikin abin da su Larabawa suka dinga yi a wancan lokacin wahayi biri ne sauka ba har sai da Allah ya ce wa idal mauudatu su'ilat bi ayyi zambin wacce aka rufe ta a ƙasa sai an tambaya wani laifi kika yi aka yi miki irin wannan Allah ba zai kyale ba ba za ka taɓa samu ba idan ka karaɗe ƙur'ani ka samu cewa abu na laifi Allah ya jero masa abin da ya jero a kan kisan kai irin yadda ya jero kun ga ya ce wa man qatala mu'minan muta'ammidan wanda ya kashe mumini dawa da gangan sai ya ce fajaza'uhu jahannam shi ne na farko sakamakonsa jahannama nan ba muna maganan cewa mai malamai suka ce ba don kowace magana da mahallinta an gane na farko shi ne bayan sakamakonsa jahannama to na biyu khalidan fiha sai ya dawwama a cikinta na uku wa ghadiba Allahu alaihi Allah ya yi fushi da shi na hudu wa la'anahu Allah ya tsine masa albarka na biyar wa a'adda lahu azaban Allah ya yi masa tattalin azaba wacce take mai girma da wuya idan ka karance Qur'ani daga bangonsa zuwa bangonsa ka samu wani abu wanda Allah ya tattara masa irin wa'innan bala'in guda biyar lokaci ɗaya kamar yadda ya tattara akan matsalar kisan kai ashe ko matsala ta kashe wanda bai cancanta a kashe shi ba ba matsala ba ce wacce take ta wasa don Allah bai ɗauke ta da wasa ba kisa a doron ƙasa yana haifar da matsaloli masu haka na farko al-ijram kisa idan ana yin shi babu ka'ida a doron ƙasa yana haifar da manya-manyan laifuffuka al-ijram sannan abu na biyu kisa a doron ƙasa shi yake haifar da al-irhab wato terrorism ta'addanci da kuma al-harbu sai wal-muharaba don aka samu wani ya ji ya yaƙi wani to daga nan wani shi ma zai tashi sai ya rama daga nan mai za a samu yaƙi-yaƙi tsakanin ɓangarori guda biyu wanda kowa ya san an yi yaƙin duniya na ɗaya an yi na biyu na ukun ne aka ce zai zo ba mu san yaushe zai zo ba Allah shi kaɗai ya sani sannan kisa yana haifar da al-udwan wuce gona da iri sannan akwai albagayu shi ne abu na hudu sannan abu na biyar akwai alintiƙa kisa yana haifar da azaba da ƙoƙarin kuma ɗaukar fansa don yana daga cikin abin da ake wanda ba za a zauna lafiya ba ma dama an ji an kashe wani ba 'yan uwansa ba ne suka ce sun yafe a biya su jiya sannan kwana biyu mutane kuma suna da tabbacin ba kokonto suke ba wane ne ya je kashe wane jiya sannan su gan shi ya dawo cikin mutane ya ci gaba da yawo ba za a zauna lafiya ba ba za a zauna lafiya ba sannan yana haifar da at-tughyan wuce gona da iri abu na bakwai kisa yana haifar da al-fasadu banna a doron ƙasa wannan duk kuma waɗannan abubuwan muna ganin su yanzu sannan abu na takwas yana haifar da naqdul ahadi warware alƙawari tsakanin mutane da Allah sannan da mutane isu-isu sannan abu na tara yana haifar da algadaru yaudara sannan abu na goma a cikin kisa ba tare da kashe wanda ya cancanta a kashe shi ba akwai i'tida'un 'alal mujtami'i kulli akwai ta'addanci ga society gabaki daya sannan abu na goma sha daya alqatlu kisa cikin mutane majlabatun li subhan rabbi ta'ala yana ɗaya daga cikin abin da ke jawo mutum fushin Allah subhanahu wa ta'ala sannan duk malamai sun yi ijma'i shine abu na goma sha biyu cewa alqatlu min akbaril kaba'il kisa yana daga cikin manya-manyan laifuffukan da wallahi in ka tafi layala in ba rahamar Allah ta lallabe ka babba abin da zai hana ka shiga wuta hadisi ya tabbata a Bukhari da Muslim da sunan Abi Dawud da hadisin Abi Huraira yake cewa sa'ala rajulun rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya zo ya tambaye annabi fa qala yace ya rasulullahi al-kaba'ir me manya-manyan laifuffuka faƙalar sai annabi ya ce masa hunna tis'un akwai guda tara ƙalu suka ce ya rasulallahi wa ma hunna me su ƙalar sai annabi ya ce bayan ashirku billahi wasu sihiru shirka da Allah sihiri وتعلم السهر قوين سهر sannan wa qatlun nafs allati harrama Allahu illa bil haqq kashi ran da Allah subhanahu wa ta'ala ya hana a kashe ka ka duba baka gani ba wai wani yazo ya kashe ka ba fa kai da ranki tare da kai inda zaka je ka sha wani abu ko ka kashe kanka in an je lahira Allah ba zai kale ka ba katibul siya azantar da kai to in kai da kanka ka kashe kanka Allah bai kale ka ba katibul siya kuma ne wani zai kashe ka da haka matsalan yadda mutane suke daukar ta wuce haka da haka al-muntahir qatilun nafsi lin-nafs allati harrama Allahu ta'ala qatlahu wa min ahlin nar da haka shi yasa da ku ga mutun ya kashe kansa ma wannan na daga cikin abinda shi akancin kanshi zai iya ja masa zuwa wuta a lahira ba wa kai kaje ka kashe wani ba a'a mutun ran tashi ce a jikinsa take ya kashe kansa hadisi ne suka zo annabi ya ce duk wanda ya haka dan wuta ne sana abu na 14 shine hirsul muslim ala qatl akhihi muslimi ya zama yana kwadayin ya kashe muslimi dan uwansa yaj'aluhu fil nar hatta wa in lam yaqtilhu fi'lan yana sa shi ya zama dan wuta koda bai kashe shi ba wani ya dauko makami kai ka dauko da niyyar in ka samu dama sai ka kashe shi sai shi bai samu baka samu dama ba shi sai ya samu dama sai ya ne annabi ya ce fal qatilu wal maqtul min da wanda yake kisan da shi wanda aka kashe duk wuta za a tafi sannan abu na 15 wato al qatl kisa ba gaira ba dalili to wannan yana daga cikin dabi'a ta jahiliya da Allah subhanahu wata'ala ya hana wanda mu kuma aka dawo mana da ita ko da sunan najir fira da aka a gidan rediyon faransa da wani sunansa Abubakar Usman ya ce yana daga cikin kinnafas da suka tuba suka bari ya ce sakamakon ya tuba ya ce an yi attempting za a kashe shi ya kuso 5 ya faɗi inda suke samun makamai da har return inda suke kai mu su return sai ne faɗa a wannan ƙasar ba a wannan ƙasar Allah subhanahu wa ta'ala ya kiyaye sannan abu na 16 القاتل يضيق عليه في الدنيا والاخره yana daga cikin matsalar kisan kai inda zaka yi shi ba bisa ka'ida ba ka tuba to ko akwai tabbacin Allah ya karbi tubar ka ya fi maka to bai yadda za ai Allah ya kyale ka hankalin ka ya kwanta yana daga cikin matsalar zubar da jinin da bai halatta a zubar ba annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hadisi ya zo cikin bukhari shine mai lamba ta 6822 Abdullahi dan Umar yake cewa annabi ya faɗa ya ce la yazalul mu'minu wa lan yazalul mu'minu fi futahatin min dini baraka gushe ba kana yin addini kana musulmi hankalinka yana kunce ma lan yasiddaman haraman matukar baka zubar da jini na haram ba amma daga sanda kaje ka kashe wanda bai kamata ka kashe ba na farko dai ka tuba Allah ya karba wannan ba tabbas sai an je lahira tukunna hasashi ake yi sannan na biyu Allah ya kyale kai hankalinka ya kwanta ba da damuwa a zuciyarka kamar yadda ragowar masu imani ke wannan ba saba daukar rima to wannan kan ba za ka same shi ba gaskiya bai taba yiwa dan haka hadisi ya tabbata cikin sunan Tirmidhi da Ibn Majah Abdullah Amr bin al-As yake cewa Allah ya kara masa yadda shi da mahaifinsa النبي ياتي والذي نفسي بيده لزوال الدنيا اهون على الله من قتل رجل مسلم اواي غري wannan duniya babu ita kaptinta a wajen Allah yafi a kashe musulmi mutun daya bigaida haƙin ba tare da dalili ba kun gare ka ba da girmanta a matsayin alƙiblar musulmi ko wallahi wannan ka ba yadda kake ganin ta tana da kima mu'mini daya a wajen Allah yafi ta kima amma ka kalle yadda rayukan mutane yasa nake tausiyawa duk wanda suka yi shugabanci a wannan karam ina ce kana gwamna a jahan nan duk rayukan da suka mutun aka je lahira Allah sai ya tsira kai ya tambaye ka ya akai kuma wallahi sai an tambaya wallahi tallahi sai an tambaya ballantana a ce a mataki na ƙasa duk wanda ya mutu sai ka je ka tsaya gaban Allah kai bayani ya akai aka ga wanda ke shugabanci tausiya mai ya kamata ne ko kai kamata a yi masa hadisin abi sa'id al-khudri ya fada yace annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yace law anna ahlis samai wa ahlil ardi da mutanen sama ba mala'iku ba kun ga dai sune wanda Allah ta'ala yace ulaikal muqarrabuna ko to da mala'ikun sama za su hadu kaf da mutanen ƙasa a mutanen ƙasa hadda annabawa ishtaraku fi damin mu'min shi musharaka wajen kashe mu'mini annabi yace la akabbahum Allah fi an-nar wallahi Allah sai ya tattara su duka ya zuba su ta gobe al-kiyama hadithin Nafi ibn Jubair ibn Mut'im yake cewa ja'a rajulun ila ibn Abbas radiyallahu anhu anhuma wani mutum ya zo wajen Abdullah dan Abbas yace masa ya ibn al-Abbas hal lil qatil min tawbatin idan mutum yake kisa yana da tuba فقال ابن عباس في الله دان عباس يفدا كلمه تعجب من شانه yana mamaki irin tambayar nan da mutumin nan yayi masa yace masa ma za ta kula me kake fada fa'ada alaiha almas'ala ya maimaita abdullahi dan abbas ya kara ce masa me kake fada ya kara maimaita sai da suka haka so uku thumma qala ibn abbas sannan sai abdullahi dan abbas yace masa anna lahu tauba taya ba'i tuban da ka zo kana tambaya yace sami'tu nabiyyakum sallallahu alaihi wasallama yaqulu naji annabi yana cewa ya'ati al-maqtul muta'alliqan ra'sahu bi ihda yadayhi mutalabbiyan qatilahu duk wanda ka kashe in an tsaida al-kiyama zai tace me ka kurin tuma a tafi gaban Allah yana tashkubu awdajuhu daman hatta ya'ti bihi al-arsh jijiyarsa tana zubar da jini har sai sun tafi karkashin al'arshi gaban Allah fa yaqulu al-maqtul sai wanda aka kashi ya fada a wajen Allah yace rabbi hada qatili wannan shine wanda ya kashe ni fa yaqulu Allah azza wa jalla al-qatili ka tambaye shi menene masa ya kashe ni Allah madaukakin sarki zai ce ma wanda aka yi kisan zai ce ta ista ka riga ka tare ويذهب به الى النار عبد الله عباس yace annabi ya fada sai a tafi da shi wuta to wannan fa dai daga cikin wasu nasoshi ne fa da ayoyin qur'ani da annabi suka yi hani da kuma tsawatarwa da tsoratarwa dangane da hukuncin daukar rai ba tare da ka'idan a kashe ta ba sai jaza'ul qatl kisa idan mutum yayin haka kawai zai tafi ya ci bulis a Allah madaukakin sarki ya ce ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumul qisasu an wajabta muku qisasi a cikin kisa alhurru bil hurri da'in ya kashe da a kashe shi wal abdu bil abdi wal unsa bil unsa wannan shine to nan ne inda matsalar take malamai sun faɗi cewa kisa ya kasu gida uku akwai qatlul amdi kisa na ganganci akwai shubuhul amdi akwai kisan da yayi kama da na ganganci akwai alkhata kisa na kuskure da kisa na alkhata kuskure da na al'amdu wa'annan qur'ani ya fade su na al'amdu ganganci ayat da muka karanto da zo wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fa jazaohu jahannam khalidan fiha kisa kuma na alkhata qur'ani ya ambace shi cewa wa ma kana lil mu'minin an yaqtul mu'minan illa qata sai kisan da yake shine shubuhu amdin wanda ita ce wato shine shubuhu amdin yayi kama da na ganganci amma ba ganganci ba kai tsaye shine wanda sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta ambata da haka malamai suka ci akan wannan dole ne ya zamanto a samu sharadi guda hudu kafin guda uku kafin a ce wannan kisan na ganganci ne na farko wujudul qasd min al qatil wa huwa iradatul qatl tun farko dama shi wanda yayi kisan in ana so a tabbatar ganganci ne a jiya fada ya ce wallahi sai na kashe ka hagan wani ya ce wallahi sai na kashe ka an jiya fada kuma yayi ne la aiwatar to wannan kisan in ya faru ba kuskure bane ganganci ne abu na biyu an yi ulama anna shakhs alladhi qatalahu akan cewa mutumin da ya kashe dan adam ne sannan bayan dan adam ne jinin sa tsararre ne shine bai kashe wani ba yaje ya kashe shi kaga in ba wani yaje ya kashe ba yaje ya kashe shi to wannan shi ma kisa ne na ganganci abu na uku an takulul alatu ko al'alatu kayan aikin da aka yi amfani da su allati qatalahu bima tasluhu an takuna lil qatl adatan an san cewa a al'adance dama duk wanda aka nufa da wannan kisa ne sawa'an akanat muhaddada an ghayra muhaddada yanzu wuƙa'i tana da kaifi a al'adance duk wanda ya dauki wuƙa'i burma ma wani kowa ya san dama wuƙa ana kisa da ita guduma ma haka koda ba ta da kaifi diga wani ya dauki diga koda ba ta da kaifi ya maka ma wani kowa ya san diga ana kisa da ita da haka malamai suka ce sannan surar kisa na ganganci sun faɗe shi ya kai sura guda tara sura ta farko an yi yudribahu bi muhaddadin shine ka samu ka daki mutum da abin da yake yana da kaifi wa huwa ma yuqta'u wa yadkhulu fil badal shine abin da ma yuqta'u in an sare abu yake yankewa sannan yake shiga jiki kaman mikasai kaman takobi duk wanda ka samu takobi ka sare shi da shi ai kowa ya san wannan sura ce take ta na ganganci ko wuka ko mashi ko abin da yake yana da alaka da irin waɗannan ko to kaga yanzu ba wancan zamanin na annabi ai babu gariyo ko yanzu ba an yi gagariyo ma an yi tufafale an yi tsitaka an yi suwaye duk wanda ya je ya dauko wannan abin ya nufa ta da shi ya kawo masana ai kashe ka yake so da haka in matsala ta faru ba a cewa yanzu wannan kisa ne na kuskure kisa ne na ganganci sannan hanya ta biyu da malamin suka ce ana gane wannan kisa surarsa ta ganganci ce shine an yaktilahu bi musaqqalin kabir ka dauko abin da yake yana da nauyi kaman dutse ko guduma akwai dutsen da dama in ka dauko kana bugawa mutum ba zai tashi ba akwai guduman da in ka daki mutum da ita dama sai dai da hali wanda shi naga an kama wani barawo wai sunansa shi mai guduma ta su dauki mai mashin da gudumarsa da an shiga lungu sai samu mai mashin ta bayan kan ya buga masa guduma kaga wannan kashe kayan su sai in Allah bai kashe ka ba sannan hanya ta uku an yamna akhruja nafasihi duk mutumin da ya zo kana kwanci ya dauki fulo ya sa ya danne ka numfashi ya daina fita ka an yakhniqahu bihablin aw nahwi aw yusudd famahu aw anfahu hatta yamuta wannan sura ce ta kisan ganganci kada ka kakkare ka toshiwa mutum baki da wani abu ko ka sa igiya ka zargi shi har sai ya mutu ka ce kuskure ne wala ba kuskure bane saboda wannan hanya ce da dama an san in amma mutum ita zai iya mutuwa sannan sura ta hudu an yusqihu summan ka je ka ba mutum tozin guba la ya'lamu bihi sannan ka bashi bai sani ba aw yut'amahu shay'an qatilan fayamutu bi ko ka bashi wani abu na abinci ya ci ya mutu duk wanda ka je ka sa fozin a abu kana sani shi kuma bai sani ba ka bashi ya ci to wannan ɗaya ne daga cikin sura na kisan da aka yi kisa ne na ganganci sannan hanya ta biyar shine an yulqiyahu fi mahalaka yaktur fiha as-siba ka jefa mutum hanyar da ka san cewa ana iya samun matsala wanda ka san cewa akwai dabbobi a ciki dan haka hanya ta shida an yulqiyahu fi ma ka san mutum bai iya ruwa ba kun tafi rafi yana bakin rafi a tsaye sai ka dawo ta bayan shi sai ka mame shi kai ne ka ingiza shi wannan ba ganganci ba kuskure ba ne ganganci ne an fahimta dan duk wanda bai iya ruwa ba ka tura shi ruwa kuma ka ce ya fito sai ya fito ta yaya ba yadda za a iya fito aw narin tuhriquhu ko wuta an zo kana ci kawai ka mamaye mutum ka an gara shi cikin wuta wannan hanya ce ta kitan ganganci ta yadda in ya fada ruwa da wuta ba ka tafi za ka ga mutum wala yumkinu takhallus minhuma hanya ta bakwai shine an yahbisahu wa yamna'uhu at-ta'ama wash-sharaba ka kama mutum ka ajiye shi ka hana shi abinci ka hana shi abin sha zamanin ya mutu fihi galiban wannan dama hanya ce da an san galibi duk mutumin da aka ajiye shi aka hana shi kowane irin nau'i na abinci a har ya mutu to ɗaya ne daga cikin sura ta kisan ganganci sannan hanya ta takwas an yulqiyahu ila haywanin muftarishin kuna tafiya da mutum kun zo wajen dabban da ka san yana da hatsari zaki ne maciji ne kawai bai aure ba sai ka angiza shi sai ka tura shi kan zaki yanzu kwanaki da zaki ya kuce a gidan su baka ga yanda aka dinga yi ba eh da yanda kake ganin zaki a hoto duk randa ka ganshi ido da ido zaka ga karatin ya canza wallahi malam to da akwai wanda zaka ga wallahi girman sa ya kai nan ya kawo nan a hoto kake ganin shi haka sai sa ana firar da wani yace shi nan ne wajen zaman sa a gidan su yace kawai da magaraba sai ga ana gudu yace mai sanmi ake gudu ba shi zaki ne gudu yace ya gama sallah wai gu wannan da zai yace kawai sai ga zaki yace wa dan jarida ani na ga zara ido ranan nan yace wa dan jarida yace bai to a me yama yace bai mun koyi ma Allah ya taimake ni ta zakin nan yanzu ya yace ci ya baka dauki igiya kawar ga mai yace wai kai ka san abin da kake kuwa zaki wani kare ne ko jaki da zaka ci a dauki igiya a wurga mai to hanya ta tara an ya tasabbaba fi qatlihi bima yuqtalu ghaliban kai sababin abin da ka san wata matsala ce ta faru ana shari'a kotu sai ka je ka ba da shaida ta ƙarya kuma dama ana neman shaida ne akan kisan idan kotu ta samu shaida za ta zartar da hukuncin kisa akan mutum sai da aka zartar da hukuncin kisa sai da ka dawo daga baya kace wallahi shaidar da ka bayar abun ba haka kake ba to wannan tunda kana sana ka je ka ba da shaida to aka kashe shi da shaidar ka to wannan ɗaya ne daga cikin hanya na kisa na sura ta kisan danganci idan mutum yayi kisa to akwai abu guda biyu da za su biyo baya akwai hukuncin da yake da alaka da lahira hukuncin da yake da alaka da lahira na farko Allah madaukakin sarki ya hana shi yasa mun karanto ayoyi da dama da yake wala taqtulun nafsan allati harrama Allah illa bil haqqi haram ne yin kisa duk wanda ya je ya kashe wani wanda bai tantance ya kashe shi ba to yayi zunubi ya saba ma Allah subhanahu wataala idan ya tafi lahira bai tuba ba ko Allah madaukakin sarki bai yafe masa ba to wa'annan abubuwan da aka faɗa guda biyar to sai sun tabbata akan sa nawa man yaqtul mu'mina muta'ammidan wa jazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa adda lahu azaban azima wannan hukuncin a lahira kenan sannan hukunci na biyu wanda zai jeranta a duniya shine akwai kisasi shine abinda Allah madaukakin sarki ya faɗa cewa kutiba alaykum al-qisasu الهر بالهر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى أقرقشن wannan ne Allah sai yace wa katabna alaihim fiha su ma haka maka wajabta musu a cikin at-taura cewa annan nafsa in nafsi rai in ta kashe rai akama ta a kashe wal aina bil aini wal anfa bil anf wal udhna bil udhni was sinna bis sinni wal juruha isasi to yanzu idan mutum yake kisa ɗayan abu uku ne za su biyo baya mun faɗi na farko yanzu shine alƙisasu shine ya kashe a kama shi a yiwa a kashe shine abu na farko to isasin nan ba haka kawai ake yin shi ba yana da sharadi sharadi na farko wanda za a yi masa ƙisasi in yi kisa dole ya kasance an ya kuna aljani mukallafa shi wanda ya yi laifin ya zamanto mukallafi haka in karamin yaro ne ko mahaukaci ne ya je ya kisa ba za ka ce to yanzu annasu bin nasu sai ta yi wa ba sai ta aiki ba za ta yi ba don ba mukallaf ba ne abu na biyu an ya kula al-maqtul ma'suman ya kasance wanda aka kashe dama jininsa tsararre ne musulmi ne bai kashe kowa ba ba wani abu da ya faru idan dama wanda ya cancanci kisa ne sai aka je aka kashe shi to kaga ai shikenan dama ba matsala watakila wani ya zama wa mutane da gwamnati matsala ita kanta neman shi take ta rasa yadda za ta yi ta kama shi sai kai kawai wata rana wani abu ya haɗa ka da shi kici sai ka samu sa'a shi ka kai shi lahira inda ba masu muddama ba ne shikenan ba maganan wa ba maganan isafi sannan na uku ya zamanto an ya kuna al-maqtul mutakafi'an lil-qatil shine ya zamanto wanda aka kashe da wanda ya kisan kafin a zartar da kisasi a samu daidaituwa shine wanda ya je kisan musulmi ne wanda aka kashewa musulmi ne kaga an samuwa daidaituwa amma idan wanda yaje yayi kisan musulmi ne wanda aka kashewa ba arne bane to yanzu ba za a yi kisasi ba a ce annasu bin nafsi rai da rai sannan abu na hudu an la yakuna al maqtul waladan lil qatil kada ya zamanto shi wanda aka kashe da ne wanda yake san mahaifi ne idan wanda yake kisa mahaifi ne ya kashe dan sa to ba a cewa yanzu nan annasu bin nafsi zata yi wa zata yi aiki hadisi ya tabbata duk da malamai sun ta magana akan abin da ya shafi ingancin shi amma ya inganta cewa annabi ya ce ba a kashe da mahaifi in ya kashewa kaga yana da kyau sai mutane sun san qawa'id na shari'a kafin su fito su yiwa su yi magana wayannan sune sharuɗa guda hudu da ake bi kafin azartar da kisasi akan mutum akan kisan ganganci sannan wajen zartar da kisasin wancan mun ce sharadin kisasin in dai akan rai ne to wajen zartar da hukuncin kisasin shi ma akwai sharadi guda uku sharadi na farko an yakuna mimman yastahiqu mukallafan ya kasance kisasin za a zartar da shi ne daga wanda ya cancance shi sannan abu na biyu an yattafiq al awliya ala istifa'i dan uwan mamatin duk su hadu sai sun yadda sai an zartar ma da shi wancan hukuncin wa kisa idan wani ya kashe wani ta hanyar ganganci mutumin yana da ƴan uwa mutum goma ba kisasi ya taso ba ya kamata a kashe wancan mutumin sai mutum takwas suka ce sai an kashe shi sai biyu suka ce ba su yarda ba su suna buƙatar a biya su diya to yanzu kisasi ya fadi ana gane ha kisasi yayi me sannan abu na uku an yi umana adama ta'addil kisasi ila ghairil jani a wajen kisasi dole a amintu kada kisasin da za a yi ya sa a je a yi laifi ga wanda shi kuma bai yi laifi misali mace ce ta je ta kashe wata sai zamanto ga dalilai ga komai an samu yanzu ita ma ba ta cancanci kisa ba to sai zamanto tana da ciki dan da ke cikin cikin ta shi laifin me yi kun ganin bai yi wa a ce a yi mata kisasi a wannan halin a kashe ta dan yanzu in an kashe ta za a kashe mutum biyu ita kuma mutum nawa ta kashe dole sai an jira ta haihu sannan annasu bin nafsu za ta yi wa in za a yi kisasin da zai kai zuwa ga a yi ta'addanci ga wanda shi kuma bai yi laifi ba to yanzu dole a wajen kisasi sai an duba waɗannan abubuwan to wannan su ne abu na farko akan abin da ya shafi wa kisasi abu na biyu shi ne awa sulhu abu na uku awa la'afu ana iya samu an yi kisa a zo a yi sulhu tsakanin wanda ya yi kisa da wanda aka yi ne aka kashe masa ɗan uwa idan aka yi sulhu suka samu daidaituwa tsakaninsu to kisasi yana faduwa sannan abu na hudu na uku shi ne al'afu shi ne mai ya fi hadata za ku ga a ƙarƙashin wannan ne sai Allah ya ce faman ufiya lahu min akhihi shay'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilayhi ihsan da haka malamai suka ce ku kalli addinin musulunci farko da Allah zai fara kira cewa ya ayyuhal ladina amanu sai ya ce kutiba alaikum alqisasu bil qatl tare da haka har yanzu Allah yana kulla alaka ta ƴan uwantaka tsakanin wanda ya kisan da wanda aka yi ne sai ya ce faman ufiya lahu min akhihi shay'un wanda aka yafe masa wani abu na dan uwansa musulmi da ya kashe fattiba'un wato fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilayhi bi ihsan wayannan sune abu guda uku ko al-qisasu ko as-sulhu ko me al-afu a kisan ganganci idan sun faru duka waɗannan suna yin amfani sannan akwai kisa na biyu shine al-qata'u idan kisa na kuskure ya faru to shi diya ake biya sannan abu na wato biyu ko na uku akwai shubhul amdi shi kuma akwai diya mugallaza ake biya dan haka in kisa na shubhul amdin ne yayi kama da wa da ganganci to diya mugallaza ake biya sannan kuma akwai kafara sannan abinda nake so mutane su lura ku duba ku gani fa kai kisan kai ta hanyar kuskure Allah ma ya san ba da gangan kai ma amma ka duba ka gani Allah ba zai yarda ka tafi haka ba sai kai azumi 60 ajiri dan ka dandane bala'in abinda ka janyo ya fasan cewa shi Allah ba da gangan kai ba kuskure ne amma saboda kimar nan dan adam aka ce ba za a kyale ka ka tafi haka ba sai kai azumi 60 eh ba hutu mutakaza aini ajira haka zaka dinga fafatawa sai kai kwana 60 kana azumi saboda matsalar kisan kai to daga ƙarshe yanda mun ji matsalan ku kun ji matsayin ta addini ku idan kisa na ganganci ya faru abu uku zai iya faruwa as-sulhu awul min afu awul kisasu da haka yanzu idan ƴan uwan mijin suka ce ba su yadda ba sai an kama wacce ta kashe dan uwansa aka kashe in a shari'a ce tawa ta musulunci to dole a kama ta a yi mai a kashe idan ko suka ce a'a suna buƙatar a biya su diya sai a yi mai in suka ce kuma sun yafe shikenan yanzu wannan kuma sai dai ta jira haƙƙin wa haƙƙin Allah subhanahu wa ta'ala ka san akwai wanda suka ce bai kamata a wannan bayanin ba yanzu saboda akramu kallahu mata ba sun taso yanzu ba in aka yi wannan bayanin sai su dan sun taso mu sai su hana mu sai a hana mu bayanin abin da yake na daidai hikimar da yasa Allah ya ce idan wani ya kama wani ya kashe a kama shi a kashe Allah ya faɗa ya ce walakum fil qisasi hayatu a cikin qisasi akwai rayuwa ya ulil albab la'allakum tattaqu ku duba ku ganin ita ta salwantar da ran wani amma lokacin da aka ce ita za ta nasanata wa ku kalli yadda ta yi ihu duk duniya kowa na ganinta tana ihu tana Allahumma ajirni fi musibati eh ba ta san cewa kafin wannan lokacin ba ya kamata ta yi aiki da Qur'anin da yake wala taqatulun nasal lati harrama Allah sai yanzu da ta shiga bala'i shine za ta dinga Allahumma ajirni fi wa fi musibati eh Allahumma ajirni fi musibati wa akhlifni khairan minha shine saboda haka shari'ar musulunci idan ka kalla zaka ga fadin ta da yalwar da take da shi kaga yanzu in a tasa ne wata kila sai dai a ce ta je ta afil ta daga kara kuma abin da ya sama wata kila kaga ana ta maganin afil dan wata kila an yadda cewa wata kila ko tana da alaka da wasu kowar amma a kaida wannan hukuncin aka zartar da shi to zaka ga ba a daukan lokaci ake wa ake tanfizin shi a zartar da shi to shi yasa larabawa suke cewa za a kashe ka shike sa kai ma ba za ka je ka kama wani ka kashe ba shi yasa Allah ya ce walakum fil qisasi hayatu to wannan shine abinda musulmi shugabannin mu suka kasa dauka a matsayin doka da an tabbatar da wannan a Najeriya duk wanda yake da hannu wajen kashe wani ko wasu a kashe shi dan a zauna lafiya to da kasar ta zauna lafiya a kauda kai daga addinin sa daga kabilar sa da kasar ta zauna lafiya amma an saka harkar siyasa an saka wasu abubuwa gashi nan kowa abin yana neman ya fi karfin sa wannan shine dalilin da yasa Allah ya ce in wani ya kama wani ya kashe a kashe shi idan mutum yayi kisa na ganganci idan ya tuba Allah zai karɓi tuwarsa ko ba zai karɓa ba eh ina magana dan mutum yayi kisa na ganganci yanzu kun ga ita ai yanzu ta riga ta yi kisan ku to ne taimakon da za a yi mata shi wanda ya riga ya mutu ba za a iya dawo da ranshi ba sannan wannan tsarin ku an dabbaka shi su sun dabbaka shi ne karkashin tsarin su ba tsarin wa ba inda a ce shari'ar musulunci ake yan uwan sa suka ce ba su yadda ba aka yi mata haddi na addini to duk malamai sun yarda cewa in aka yi maka haddin Allah to yana zamantuwa kaffara ga laifin da kai to shi kuma wannan an zartar da shi haddi ne karkashin wani tsari ba karkashin wa ba tsarin Allah ba sai sa na faɗa muku na ce inda ya zama da musulunci ne ce a kashe ta to da yanzu sun fito suna ta yakar addini cewa addinin musulunci bai da adalci bai da kaza bai da kaza bai da kaza to ba musulunci ba ne yace saboda haka Allah maɗaukakin sarki ya shiryar da mu Allah ya sa mu dace da haka muna kira zuwa ga iyayen yara da samari da gayu a ba hankali na san sakon mu zai tafi kuma zai je duk inda ya kamata a je wallahi mutane ba za su zo su saba ma Allah subhanahu wataala ba ya kyale su zauna lafiya na sha fada nace maganar da Allah ya ce zarni wa man yukadzibu bi hadha alhadisi sanastajriduhum min haythu la ya'lamun wa amli lahum inna kaydi mati to yanzu a farko nace yanzu ka kalla an zo yin biki ita ce fa uwar da ta dauki yatta ta bayar amma rawa take ta rashin mutunci duk duniya kowa yana kallon ta da kamera yanzu yana nan akan wa akan YouTube kiyaya za a yi mutane sun rena Allah Allah abokin wasan ku ne da za ku zo ku yi ma Allah irin wannan rashin mutuncin lokacin aure ya muku nema ku gode mai kuma ku ce kuna so dole sai Allah ya sa mu auren albarka ai dole fi tana ta biyo ba to da haka yana da kyau mutane kai ma ka san in ka ji akai irin wannan da kai uwar yarinya kai ne sirikinta ran auren ka ta fito ta rawa ba ta jin kunya kuwa to kai ma dama ka jira wa ma asabukum min musibati fa bima ka sabat aidikum in wani abu ya zo ya same ka na bala'i to kai ka je kaiwa kai ka je ka danyi saboda haka Allah madaukakin sarki ya shirye da mu ya tsare mu ya tsare mana imanin mu dan haka ranan talata jibi za mu yi karatu a Stanfordio shi ma tunda yanzu virus corona ta ballo a China shi kuma na kwarai za mu yi karatu a kan unwani na wa ma ya'lamu jununa rabbika illa huwa shi ma za ka ji kuma duk an gama kewaye kewaye yanzu annabi ya faɗi magana shekara 1400 da wani abu yanzu bala'i ya taso wa mutane duk yadda suke ganin sun yi ilimi da kimiyyar su da fasaha su wallahi malam an rasa mafita yanzu dole an koma kan maganar da annabi ya faɗa akan ta mafita yake sannan kana kallon abin da ya faru da China yanzu sun yi rashin mutunci da izgilanci ga addini da cin mutuncin addini da abubuwa sai da ta kai a kasar China sai da ta kai baka isa ka samu ɗan ka haifa ɗa ka same suna na Muhammad ba sun haranta da Ramadana baka isa kai azumi ba a sa ka sai ka ci naman kare a sa ka sai kayi kaza a sa ka sai kayi kaza a dauke ku a je a kai ku gidan yara a aje ku matan ku wasu su zo gidanka su zauna su ci gaba da amfani da iyalinka har sai ta dauke ciki haka aka dinga wa rashin musulmi rashin mutunci a kasar China ana nan duk yadda ake gani an samu taqaddum at-taqaddumul ilmi sai Allah ya ballo da yanzu virus corona duk duniya kuma yanzu an yadda cewa ba ta da magani wallahi duk wani bala'i da ka sani na Ebola da waye ita ma masa ce saboda haka da ta kama mutum dan lokaci zaka ga al-abin da suka yi wa musulmi Allah ya zo yana rama musu yanzu kuma ba wanda zai iya kare su yanzu ba wanda kuma zai iya kawo musu agaji da haka in Allah ya yarda akan wannan za mu yi tsokaci akan shi ma ranar talata in Allah ya kai mu Allah madaukakin sarki ya sa mu dace wa bi hadal qadri kifa wa alaikum assalam a to ai da ma maganan man kutila duna malihi ba yana nan ba mutum kana ganin ya dauko makami yayo kanka zai kashe ka zaka zauna ne kawai ai dole ka tashi ka san yadda zaka yi ka kare kanka wa alaikum assalam ban gane ba to shi kenan a bari sai an je lahira tukunna shi yasa Allah yake ha antum haula ijadaltum anhum fil hayatid dunya ba kunan kun tsaya matsalar mutane kenan wana an dauki shugabanci an bashi akwai matsala ku bari a fito a bayanin matsala dan a gyara sai kai ta kare kare kuma ran da aka je lahira kai ba za ka je tsayawa ba a madadin wani ka amsa tambayar da zai ne a gaban Allah yanzu duk yadda wani ya kai ga kaunar shugaban kasa a Najeriya amanar da Allah ya ba shi randa Allah ya zai tsaye da shi ya tambaye shi kai za ka yi amsa tambaye a madadin shi eh te taimakon ba ka bari a fito da matsalolin a faɗa ba dan a yi ga to sai yazo za a yi magana sai wani ya ce ai shikenan ai kaza ai kaza ai kaza ai kaza ai kaza ai kaza kuma matsaloli akwai su Allah madaukakin sarki ya ba su ikon ikon gyara amma wallahi mallam akwai matakin da wannan kasar da muke ciki Najeriya bai kamata a ce mutane na rayuwa a irin wannan matakin ba na faɗa muku na shi yanzu a farkon karatu duk kasashen da ke zagaye da mu yanzu waɗannan na Afirka din nan tun daga nan Niger in ka fara kai nan Benin ka tafi Togo ka zagaya kai Ghana ka zagayo Kamaru duka zaka samu yanzu mafi yawanci kasashen nan sun fi karfin abu matsalar tsaro da matsalar abin da ya shafi wutar lantarki waɗannan an wuce su haka hanyoyi amma sai Najeriya yanzu akwai yankunan da in kana yawo mu muna yawo da awa tunda da wuya wata ɗaya yayi ban fita daga cikin garin Kaduna ba na je wata jiha cikin jihohin nan in ka je wasu guraren zaka rantse da Allah kwata-kwata babu gwamnati a ƙasar nan eh haka ake fa yanzu gashi nan nan hanyar binnin gwari ta zama aukan ladhi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urusha eh in zaka bi wannan hanya sai ka dinga addu'a Allah ba akan saladi rabbi sallim sallim eh kuma haka ake ci gaba da rayuwa a ƙasar Allah madaukakin sarki ya ba su ikon gyarawa eh wannan shine Allah ya sa mu dace eh eh to su shi wanda aka kashe bai cancanta tausiya mai ba eh to da haka yanzu wannan matsalar su ke canza hukuma in hukuma ta ga dama ta kashe ta dama ba karkashin tsarin Allah suka dabbaka ba amma dai mu nan yanzu mun faɗa abin da Allah ya faɗa abin da malaman musulunci suka faɗa ku shikenan in kuma hukuma ta ga dama ta kyale ta wannan shugaban da yake kai abin ifarun an je layara shi Allah zai tambaya sai ya faɗi dalilin sa na yin haka amma dai mu yanzu mun faɗi matsayin musulunci kan abu cewa idan kisa ya faru na ganganci to akwai hanya guda uku akwai al-qisasu as-sulhu al-afu ba haka mukai haka muka faɗa wala haka in kuma Allah ya taimake ta ta yi tuba tawbatan nasuha ta koma zuwa ga Allah komawa mai kyau ba komawa na ta ga bala'i ba to su wannan kuma in an je lahira sai ya mata amfani eh Allah ya sa mu dace eh subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh